Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A Kumasi ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmed Kabara.
A yau Talata, 30 ga watan Oktoba shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne akan yadda makarantun sakandaren dalibai na kwana a Najeriya suke da kuma yadda ya kamata a inganta su.
Inda Malam Musa Zubairu, malamin jami'a kuma mai fashin baki, ya koro jawabi amma lokaci yayi halinsa.
Wato, mun lura cewa akwai matasa da dama da ba su da aiki, kuma a cikin matasa ɗin ya fi shafan mata da yawa. Saboda haka muka ga ya kamata fito da shirin da za a tallafa wa su mata, don su ma a dama da su, kuma a rage rashin aikin da suke fama da shi.
Shima wannan muryar da aka ji ta Dr. Yunus ne na cibiyar Citad masu kula da harkoki ko kuma na yanar gizo na zamani, wanda su ne za su shirya wani taro a kanan dabu domin koyar da mata sana'o'i, wanda a makon da ya gabata su Maryam suka dan sako muku shi a ranar Juma'a. Za mu maimaita shi.
Dan jin shawarwarinku ta yadda za a inganta makarantun kwana a Najeriya da ma sauran kasashe, na tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter ga wasu daga cikin
amsoshinku.
Sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa. Yace na farko ya kamata gwamnati ta samar da abinci mai inganci ga dalibai tare da yanayi mai kyau, wato muhalli. Haka zalika ya kamata gwamnati ta samar da ƙwararrun malamai da littattafai. Bugu da ƙari, kamata ya gwamnati ta tilasta wa dalibai zuwa bita karatu da yamma domin samun karatu mai inganci ga daliban. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin abubuwan da ya kamata a yi domin inganta makarantun kwana a Najeriya.
To sai kuma Sadiq Faruk Sadauki yace akwai hanyoyi masu yawa da sai dai a faɗe su a takaice. Kamar yadda Malam Adamu Aliyu ya faɗa, ya kamata kafin a ɗauki malami ya kamata a tantance shi, sannan idan har aka kama shi da laifi to a tozarci ko minito ban gane ba na tozarci ko lalata kai da ɗalibi ko ɗaliba, a masa hukunci akan abin da ya aikata. Idan ta kama ma a kore shi a makarantar, to a kore shi. Sannan iyaye su sakankance ko kuma su jajirce wurin tarbiyyar ƴaƴansu, sannan su mayar da hankali wurin karantar da su, musamman ma ɗiya mata.
To sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace to maganar nan na Hausawa ke cewa kowa ya bata ya sani, kuma kowa ya gyara ya sani. Hakika gwamnati ta fi kowa sanin nagartattun hanyoyin gyara, sai dai shawara ta nan ita ce a gyara dakunan daukar karatu da manyan dakunan taro, da kuma samar da kayan karatu kyauta ga dalibai kamar uniform da littattafai da jukuna, sannan uwa uba a gyara albashin malamai, sannan daga ƙarshe a samar da dakunan gwaje-gwaje. To da haka martabar karatun kwana makarantun kwana za ta dawo insha Allah.
Sai Adam Aliyu daga jihar Plateau, Gurum Hausawa yace assalamu yau da gobe, ya kamata a samar wa dalibai abinci da za su ci da ingantattun kayan karatu da abubuwan more rayuwa, har ma da ƙwararrun malamai. Sannan a sama wa daliban magunguna ko da dalibi ba shi da lafiya ba sai an tsaya kai shi asibiti ba, ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Abdulkadir Yahaya Kantamari yace salam yau da gobe, a gani na da waɗannan abubuwan makarantun za su inganta kamar su abinci mai kyau, gurin kwana mai kyau, asibiti, ƙwararrun malamai, library na zamani mai service din internet, security guards wato masu gadi kenan da sauransu a tashi lafiya.
Amin. To Buba Mai Goro Gashuwaici, a zamanin nan ya kamata a ce duk makarantun nahiyar Afirka su zama suna da jami'an tsaron kansu. Haka zalika a dinga rage wa malamai kuɗa, a dinga rage wa malamai kuɗaɗen albashi idan har ba su shiga aji ba. A haka ne za a inganta koyarwa a faɗin Afirka.
Sai Ɗayyabu Usman Girka yace tabbas yau da gobe yadda ya kamata inganta makarantun kwana shine samar da kayan koyon aiki da koyarwa a kowace makaranta da ingantattun malamai da samar da wadataccen tsaro. Ta haka ne nike ganin makarantun kwana za su samu tagomashi kamar yadda ya kamata. Misali a jihar Katsina ɗaliban makarantar kwana yafi na jekaka dawo samun kwazo da hazaka da kyakkyawan sakamako.
To sai kuma Ishaku Muhammad Socket yace #YDG wato yau da gobe kenan. Yace ikon Allah ni a nawa ganin shine wajen a samu iyayen yara su taru su hada kai wajen tallafawa makarantun kamar injini ya rushe ko kuma iska ta yaye kwano, sai a samu wanda suka iya wannan aikin yayi shi dan ci gaba da ciyar da daliban ne gaba ko
makarantun
ci gaban kowa. To mun
gode. Sai kuma sakon Nazir Abdulrashid Sani yace yau da gobe shirin matasa ku ne, jiya ku ne, yau kuma gobe ma ku ne insha Allah. Hanyar da ya kamata a bi wajen inganta makarantun kwana a Afirka shine na farko dai a inganta rayuwar ita kanta rayuwar dalibai, na biyu kuma shine gyara musu ajin karatu da samar musu wajen kwana mai kyau da ruwan sha da kuma inganta musu ilimi ta hanyar kawo musu malamai da dai sauransu. A tashi lafiya Maryam Hafsat da kuma Safina.
Sai Amina Ibrahim M. Maiduguri ta ce da farko dai sai an gyara makarantun, sannan a samar da malamai nagartattu ba wai masu zama a gindin bishiya ba, da kuma uwa uba samar da tsaro. Indai aka yi haka to ɗalibai za su ji daɗin karatu sosai. Allah ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniya da lahira.
To sai kuma Shehu Adamu Rijau yace a samar wa ɗalibai kayan karatu da magunguna idan rashin lafiya ta kama su, haka ma a samar musu da abincin da za su ci, sannan ma ya kasance makarantun nasu akwai tsaro. Idan aka yi haka to shikenan an yi tufkar hanci, kuma wannan duk alhaki ne na gwamnati. Idan makarantun nata ne, idan kuma na masu zaman kansu ne wato private kenan, alhakin mahukuntan makarantun ne su samar da waɗannan abubuwa.
To sai kuma sakon Mustafa Alƙali Koko yace yau da gobe sai Allah. To samu hakan sai gwamnatocin kasashen mu sun yi karatun ta natsu, sun maida hankalinsu sosai ga harkar ilimi, sannan kuma a cire ɗabi'ar handama a rayuwa, sannan inganci zai iya samuwa a makarantun namu na kwana, har ma da waɗanda ke na jikar ka dawo. Daga ƙarshe ina jinjinawa masu gabatar da wannan shiri da kuma fatar za ku tashi lafiya. To mun gode.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @MalamaBaban Mallamawa Baban yace sai dai ta hanyar tsaftace shi, sannan kula da dukkan abin da zai kawo matsala ko cikas a makarantun, sannan sauran aikin gwamnati ne.
Ai wato sauran na gwamnati aka baro kenan. To mu ma sai mu yi kokarin takata mu rawar. Sai Muhammad Salihu Kaura @MuhammadKaura01 kenan yace ta hanyar samar da wadatattun kayan aiki da inganta wuraren kwana da kuma na karatun ɗalibai, su ma malamai akwai buƙatar a ƙara kyautata musu.
Sai kuma @Yakubu Yusuf 914 yace a daina sace kayan abincin ƴan makaranta, don haka a sa ido sosai.
Banda kuruciya bera.
Sai da ƙarshe @Bakira Daurawan yace haba filin yau da gobe, ina ingancin makarantun kwana, kullun ƙara garijiya da yau.
To shine ai muke ta wannan shiri dan mu samu a inganta ɗaya daga cikin abubuwan da suke damun mutane din kenan.
Sosai.
Mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni.
Kafin mu je ga Malam Musa Zubairu akan batun halin da makarantun secondary ke ciki, bari mu sake waiwayar batun da muka dan taba a talatar da ta wuce game da samarwa kai aikin yi, inda abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad ta tattauna da shugaban kungiyar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta Sitad.
Musamman mata da za a horar a kanan daba ba.
Kuma a juma'a ne.
A juma'a nan zai za gaskiya ne.
To na yi kuskuruma da ta gabata.
Ai, kar ku ji komai, dai aiki ne, wai mai gadi ya kama kare.
Shi wannan shiri na koya mata matasa musamman ma sana'o'i da suka danganci na'ura mai kwakwalwa da yanar gizo-gizo.
Na'am.
Wato shiri ne da muka fara tun kusan ce watanni biyar da suka shige.
Na'am.
Wato mun fara tsara shi tsakanin ita cibiyarmu da kuma jami'ar John Hopkins da take nan Washington.
Na'am.
Da kuma jami'ar University of California. Muka yi ba wasu matasa mata koro na kusan sati biyu a nan Abuja da Kano. To ganin yadda aka ci nasarar wannan da kuma yadda mutane suka nuna sha'awansa. Shi yasa muka ga cewa ya kamata wannan abu ya ɓure don a samu mata da yawa wanda za su koyi sana'o'i na zamani. Wato mun lura cewa akwai matasa da dama da ba su da aikin yi, kuma a cikin matasa ɗin ya fi shafan mata da yawa. Saboda haka muka ga ya kamata fito da shirin da za a tallafa wa su mata don su ma a dama da su kuma a rage rashin aikin da suke fama da shi.
Na'am. Wanda za su iya neman wannan shirin an ce daga shekara ko kuma in ce kun ce daga shekara 18 zuwa 30, menene dalilin da yasa aka ɗibo wa'annan shekarun?
To na ɗaya dai mun lura cewa ta amfani da fahimtar wannan kwamfuta da yanar gizo-gizo ɗin matasa sun fi ƙwarewa a kanta.
Na'am.
Mutane da dattawa da mata da suka sami shekaru masu ɗan yawa yakan ba su wahala. Saboda haka muka ga kamar abin ya fi karɓuwa a matasa. Kuma kamar yadda na ce ɗazu, matasa su ne suka fi fama da rashin aikin yi a wannan ƙasan. Waɗannan 'yan shekarunsu suka ja yawanci za ki tarar suna aiki ko suna kasuwanci da sauransu. Saboda haka idan za a tallafa, gyara a tallafa wa wannan basu da aikin yi. Kuma muka gani cewa waɗannan shekarun sun fi yawa. Wato idan kika yi ƙasa da 18 za ki gani yawanci duk suna makaranta ne. Idan kuma suka shige 32 ɗin yawanci ko dai sun samu aikin yi ko kuma an haƙura an ga an yi aure, 'ya'ya sun taru koyon wata sabuwar sana'a sai ya yi wahala. To shi ya sa muka ga cewa ba da filin a waɗannan shekarun da muka ɗaiɗe.
Ko da sun yi aure nan gaba kaga ya taimaka musu wajen dogaro da kai.
Yawwa za su tafi da dogaro da kansu.
Haka yake. To su matan da za su sa takarda domin shiga wannan shirin daga sassa daban-daban ne na faɗin Najeriya ko kuma arewacin Najeriya kaɗai ko kuma an ɗibi wani yanki ne musamman domin wannan shirin?
To wannan muka fara da muka yi shi Abuja, mun kawo matasa mata daga jihohin arewa maso gabas da jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya. Bayan mun haɗa wannan sai muka sake yi a nan Kano, wanda muka ɗebo mata daga Kano daga Jigawa waɗanda ba su samu daman zuwa wancan ba. Wato lokacin da muka yi wancan mun samu tallafi wanda ya sa aka kama musu wajen da za su zauna da kuma kuɗin hidimar tafowa daga wajajen su daga waje state nasu. To a wannan karan yawa to a wannan karan ban mu da wannan damar.
Na'am.
Saboda haka a gunda ofishin yake a nan za mu iya yi. Illa mu ce duk wanda yake da sha'awa idan yana da tana da gunda za ta iya zama a Kano ko kuma daman can a Kanon take to za ta iya zama. So a wannan karan ban mu da tallafin da za mu iya ba mutane gunda za su kwana ko kuma ka ɗauko kuɗin ɗawainiya su daga jihohi masu nisa ka kawo su Kano. Saboda haka wannan damar ya zama cewa waɗanda suke cikin Kano ko kuma waɗanda za su iya zuwa su zo su zauna a Kano. Wato ba wai ana nufin sai 'yan Kano kurun ba, amma dai waɗanda za su iya zama lokacin da za a ba da wannan horo a nan Kano.
Kuma horon na wata ɗaya ne ko?
Horon wato ya kasu kashi kusan uku.
Na'am.
Kashin na farko shi ne za a yi kamar kwana 24, wato za mu iya ce wata guda ɗin kenan. Kashi na biyu za su iya ka zuwa a lokaci ne da za a kawo hukumomi masu taimakawa masu kafa kamfanin su, wato kamar irin su Smedan, irin su bankin kula da ma'aikatu da sauransu, su zo su ɗan yi musu jawabi yadda za a iya samun taimako da tallafi da sauransu. Kashi na uku shi kuma ba a wajen mu za a ba, wato in an yi horo ɗin nan kowace za ta koma, amma za mu haɗa ta da wata ƙwararriya irin sana'an da take so ta yi. Don ta ba ta haske wajen kafa kamfanin da za ta kafa, yadda ake gudanar shi, da irin matsalolin da za a fuskanta, ya za ta taimaka ta kawar da su da sauransu. To wannan zai ɗauki kamar 'yan watanni biyu. To wannan ba sai a zo da za a yi shi ba, ta kowa zai iya komawa a ko'ina ne, tunda da yanar gizo-gizo za su yi ka hulɗa da wacce za a haɗa su da ita.
To a ina za su iya tura takardunsu ko kuma ina za su nemi yadda za su cika, ko kuma in suka cika takardunsu ina za su tura?
To a yanzu na wannan karan da muka yi, tunda in samu tallafin ofishin jakadanci na Amerika, za na fom da za a cika. Amma sai mun ba su sun duba su wanda za su zama tallafi ga wannan abu, in sun da ya yi daidai to sai mu saki wannan fom. Kuma idan za mu sake shi, za mu sake shi ta hanya guda biyu. Na ɗaya, mutane za su iya zuwa ofishin mu a nan Kano wanda yake kan hanyar social insurance a cikin gidan da ake kira NSITF building ɗin. Ko kuma na hanya na biyu, za su iya samun shi daga kundin adana takardu na ita ƙungiyar mu, wato website ɗin mu, wanda address ɗin sa shi ne www.cita.org.
www.cita.org.
To ta wannan hanya biyu, duk wanda take da bukata ta iya bin hanya mafi sauki da ta gana ta iya bi. ta samu wannan form.
Na'am. Allah ya sa da ce mun gode.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da gata riba tai ba da shi da jaki
ni na raba tai ba dan tarace
Allah sama gani
wallahi ni ma
ilimi shine rayuwa kan gaba ɗaya yoyi gishirin zaman duniya eh sannan wannan abin da ya sa muka maimaita shi ga wanda bai je ba saboda abu ne mai muhimmanci mata dan Allah ku yi tururuwa ku ne
ina wacce take so ta fara sana'a to ga wannan dama ki zo ki sai ki zaki zamanantar da sana'a
kuma kin ga ilimin computer an kin dan gama eh secondary kin an zo an nuna miki zaki ga kin dauka
irin zaman ma da ake yi yanzu ana jiran jam din na a
san wata ɗaya kuma amfani da shi
kuma akwai su kamar mukan yawan bada misali da wanda suka fara kamar wasa zama musu hanyoyi kamar irin wannan na Linda Ike din nan kin ga ai sana'a
ko mai ma sana'a ma zaka fara ma
eh sana'a ce ki tallata sana'a ki social media gashi
za a dai rufe dai wannan dai abin kina so ki nema ki za a rufe shi Litinin mai zuwa shi daga watan Nuwamba kana neman ƙarin bayani ki www.citad.org Allah ba da sa'a.
Ya ziya nema amin amin. To kamar yadda
ka fara maimaitawa. Wani kila bai je ba
yana mutuwa. www.citad.org
Wato CITAD kenan.
CITAD.
To a makon da ya gabata na ranar maganar ilimi da ake yi mun fara ko kuma su Maryam kun faro tattaunawa da Malam Musa Zubairu mai fashin al'amuran yau da kullun da shi kanshi malami ne da ya dade yana harkar koyarwa da sauransu. Shin wannan magana da muka faro ta magana cewa ilimin secondary musamman ƴan kwana makarantar kwana ta shiga halin niyasu wanda kuma yaya za a farfado ya koro bayani kawai sai lokaci yayin halin sa to mun sake lalubo shi kuma muna tare da shi assalamu alaikum malam Musa barka da warhaka
barka da sake dawowa barka da sake dawowa
sannan to muna godiya da jamarin didda ayyuka sun yawa amma da mun zaku lokaci ka leko to malam Musa wancan makon da ya gabata ka faro magana tiryan na maganan abubuwan garan bawul da ya kamata a ce an yi domin mutane da yawa suna fargaba kai ƴaƴansu makarantun kwana a wannan zamani ga maganan tsaro wasu sun yi maganan rashin abinci wasu sun magana ingancin dakunan karatu wasu magana fyaɗe wasu abubuwa da yawa zaka iya ta sa mana daga inda ka tsaya
okay to ai wato dama na kasa abin kashin uku ne da abin da kasa za ta samu daga irin wannan tsari na dalibai su kwana a ciki da irin matsalolin gwamnati da suke hana abin yayi tasiri sa'annan kuma da shiko da iyaye suke da shi na bari ƴaƴansu su tafi wuri su kwana su zauna wata da watanni ba su gansu ba so su ne ne magana a kai suka ta'allaka kuma haka diba za ga cewa duk tsoron dama a nan ne ya faru a na gwamnati lokaci na kwari ne bayani a kan cewa an samu gwamnatoci kowane idan ka zo ba ta iya tsorawa daga inda gwamnatin da ta wuce ta tsaya
ba continuity a turance
a tsarin gwamnati so kaga wannan abin yana ɗaya daga cikin nakasu da aka samu a bangaren gwamnati sa'annan a bangaren gwamnati kuma da ya zafa ta cewa waɗanda ake ba su alhaki da amanar su tafiyar da tsarin da ya zama ta cewa sun fara irin halin ɗan bera sun a ba da kuɗi na gyaran wutar makaranta ko na ba da abincin ɗalibai ko na ba da uniform ɗin ɗalibai sai na yin wani abu na jin daɗin ɗalibai ya ƙarishe a aljihun manya da suke can a ma'aikatar ilimi da makarantu sa'annan kuma daga baya suke cewa an samu makarantun nan ba su da ƙwararrun ma'aikata wanda za su iya zama da ɗaliban a wajen da suke kwana kaga kamar makarantar mata ya kamata a ce akwai metro ita wannan metro da za ta zauna a ɗakunan da suke kwana ɗin nan to ya kamata a samu wanda ta san ɗan irin abubuwa na first aid
agajin farko
ba gane sa'annan kuma ta zama kyautawa ita ma kada ta san irin tsari da irin halayyar ɗalibai sa'annan kuma ya zama cewa tana da ikon da za ta iya ɗaukan hukunci a lokacin da ya kamata ya zama cewa ba a samun irin wa'innan a samu mutane ne kawai sai a saka su da
razumi.
Ba a damu ita gwamnati ba ta damu da duba irin abubuwa na jin dadin dalibai ba tun daga wajen bahayan su da irin gadajen da suke zama da irin wuta da za a ta musu idan dare yayi
su dan yi karatu
karatun su ko ta abuwa ina abubuwa sun lalace kaga gwamnati da ta samu lakashi kenan to sai kuma shi iyaye
yawa
shi iyaye a takeice yawa kaga da shi iyaye a takeice suna da wato fargaban cewa wato tarbiyyar ƴaƴansu za ta lalace domin sun dauki lokaci ne tsawo suna ba ƴaƴansu tarbiyya saboda haka ko sun zo sun samu wasu abokai
sai su tarwatsa
to idan ba a sa ido sosai ba sai ya karo tarbiyyar su ta canza sai ka ga sun shiga irin sport ko sun fara irin luwaɗi da masu gobe sauransu to sai ba ka fita shiga lokacin da ya zama ta cewa babu wato kowa na ɗarɗar da harkokin tsaro to wannan harkar tsaro din nan wato ya kuke da iyaye da yawa yanda ya zama kacha ba su da wani wato tabbas na cewa in sun kai ƴaƴan su wajen wato security na yansu wato yana nan wanda ya kamar da ya kamata
musamman zamanin nan
ta haifar da kiɗi mai yawa
Malam Musa Zubairu
da ake ba ta da yawa in ƴaƴan su dawo suka dawo su za su dawo su wato wato kamar irin wato sun lalace sun yaki ce
yunwa ta ratsa su
ta zuwa asibiti ana ba su magunguna da sauransu
an yi ba yawa
kuma wato yayi nasaba da irin abin da na faɗa wanda shi ne matsalan gwamnati wanda kuma shi ne irin tsoron da iyaye
suke ji
bayan haka nan akwai abin da ake kira wato irin tun ƙarfi da ake yi za ka cewa ƴaƴanka kayayyaki da je makarantar kwana idan ya tafi manyan sai su ɓace sannan manyan
sun ƙarfi
seniority
seniority tun ƙarfi ayoyi seniority
hanga zaman
eh hello to ina ga layi yana neman ya tutsu kenan dama naji su fahimta kina son ki yi tambaya ko to amma kin ga wata magana akan irin fin karfin nan da kika ce seniority har na manta da wannan ana cewa
kai usan baka makarantar kwana bane
a ban yi makarantar kwana ko wallahi
tura ga karkashe garwa ce kai koi
amma ina huda huda ba ta kwana ce makaranta akwai ta kwana amma na ga miki daga gida nake fita in je makaranta in dawo
a lalle kan ba sai sa baka san seniority ba usman
so hello to ina ga ba mu same shi wallahin ya tuzo amma dai ya dira inda yake son
ni magana da tambayar da naso in mishi wani kira zai maka ga zaka ga yawancin makarantun kwanan mu a kauyuka suke ba a cikin gari ba to wani kira zai ma mutanen da ke garin da taimakawa makarantun kamar tsaro haka yau
san ma cewa ma a jihar Gombe ma wasu makarantun kwana da dama na gwamnati da an rufe su
fiye da shekaru hudu da jami'a
fiye da shekaru hudu fiye da shekaru hudu saboda yanayin tsaro a irin ƙauyukan nan su ma suke ko a Doko da na faɗa kuma gashi na kuma za a bude wani sabuwar jami'a ba a bude waɗannan ba
kuma su waye za su zo daga can su yi karatun jami'ar
to wa sani
ya kamata dai a gyara tunda
ina ba ku labari duk wanda ya makaranta bodin ya san ihu gardi
mai
ihu gardi ai kuna cikin bacci kuna cikin bacci da za ku je wata ta ihu gardi cikin duhu ba wuta haka za ku dinduro daga gado ku fara kowa da neman ɗakin ƙarshe
kuma wani ne shigo musu
wata rana ana shigowa wata rana kuma kawai dai wata ce ba
cikin
zaki za ta yi wannan to kin ga maganar tsaron
cikin duhu za ku dinga neman ɗakin ƙarshe ku je
ni sa lokacin da
ni don yana ɗakin ƙarshen fa
ni ban yi makarantar kwana ba amma lokacin yayi na in sun da ina kowa da lafiya da labaran irin aljanu da waye inda na tsoro inda ina son sauraro
wasu ma'ai suna son zuwa gida ne su yi wannan
sai a dan abin nan
to kin ga
to madam kwaras kwaras
wata ke babu labari wai principal din da wata zo wai aljanu da ta samu da wurin ta zura mata ta tashi tsaye tace a'a ya malama ya tafi
wannan haka to kin ga maganar tsaro da yana da matukar muhimmanci da maganar abinci da maganar kamar da Safinatu kika yi din da bai samu magana ba dai yana da kyau su ma mutanen suke wannan areaar ko tsukun wannan kauye ko kuma inda makarantar take
dan taimaka
su dan taimaka saboda karshe za ga akwai ƴaƴan su a cikin makarantar
sai yawanci su ma da ƴaƴan su ne mai kaman makarantun kwana haka masu shiga irin a dai sa ido maza kuma masu fitowa suna zuwa shaye-shaye cikin gari in ƴan makaranta ne suna dinga kama su suna
mai duk da yake dai mun yi kokarin mu sami ma'aikatar ilimi amma abin ya tutura to in Allah so in har suka ba mu wannan damar to za ku je mun kawo muku su a kowane lokaci
insha Allah
yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bagaji
Safinatu Sodangi
har ma da Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da Hafsat Maina da take hangen mu ta can cikin gilashi sai engineer mu ne Mr. Pitch sai wanda ya hada mu a Facebook live wato Ibrahim Maini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau mutane.